Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Fara da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jin ragamar shirin da wannan hantsin ranar Alhamis 11 ga watan Afrilun 2019. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa dattawan arewacin Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin lardin na arewa da su tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro. Sannan Sulemumunu Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da buƙatar tura ƙarin sojoji zuwa kan iyakar kudancin Amurka saboda miyagun mutane da dama na shiga cikin Amurkar ba bisa ƙa'ida ba. Zan buƙaci tura ƙarin sojoji, sojojinmu kar ku mance ba sa iya yin yadda sojoji kan yi ba. Dalilin ko shi ne idan suka yi haka za a musu ca, abinda Trump ya gaya ma manema labarai kenan a Texas yayin wata ganawa da ma'abuta manyan gonakin kiwon dabbobi waɗanda suka koka kan yadda ake kutsawa cikin gonakin nasu. Da manema labarai suka tambayi muƙaddashin sakataren tsaro Pat Shanahan tun da farko a jiya ɗin game da yiwuwar tura sojoji zuwa kan iyakar sau da yawa shekara guda, sai ya ce ya yi ta tattaunawa mai tsawo da hafsoshin sojin ƙasar kan wannan batu, kuma har yanzu suna kan tattaunawar. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Sudan ya ce rundunar sojin ƙasar za ta yi wani muhimmin jawabi a yau ɗin nan Alhamis. Kafar labaran ta gwamnatin Sudan ba ta bayyana komai game da saƙon da ke tafa ba. Wannan sanarwar ta bazata ta zo ne a yayin da zanga-zangar neman shugaba Umar al-Bashir ya sauka ta yi tsanani. Masu zanga-zanga na ci gaba da zaman dirshan wanda suka fara tun ranar Asabar ta wato da ta gabata kan wato shi shugaba Umar al-Bashir ya yi murabus ɗin, inda suka yi zaman dirshan ɗin a gaban hedkwatar sojojin ƙasar. Mutane aƙalla 22 ne aka kashe a wata arangamar da aka yi da jami'an tsaro a cewar 'yan raji. An fara zanga-zangar ce tun ranar 19 ga watan Disamba, inda masu zanga-zangar suka ce koko suke zargin gwamnatin Bashir da ɓarnata dukiyar ƙasa wanda ya kai ga tsadar kayan abinci da man fetur da kuma ƙarancin kuɗaɗen waje. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya zargi ko kuma ya yi zargin cewa waɗanda suka sa aka fara binciken kwamitin yaƙin neman zaɓensa sun so ne su yi mar juyin mulki da kuma cin amanar ƙasa don kawai ya kasa yin nasara. Duk da abin dai ƙage ne kawai a cewar Trump, wanda ya ƙara da cewa ana cike da ɗoki a ƙasar nan. Na ganin Attorney General ɗin Amurka William Barr ya gudanar da binciken da ya ce zai yi kan musabbabin fara bincike kan zargin ɗasawa tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da Rasha. Shugaban na Amurka ya cicciki tsoffin shugabannin ma'aikatar shari'a da hukumar bincike ta FBI, yana mai kiransu ƙazaman jami'ai saboda rawar da suka taka abinda ya haifar da binciken da aka kwashe watanni 22 ana yi ƙarƙashin mai bincike na musamman Robert Mueller kan alaƙar kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump ɗin da Rasha, da ko shin shi Trump ɗin ya yi amfani da matsayinsa na shugaban ƙasa wajen ƙoƙarin yin karan tsaye ma fannin shari'a. Da alamar Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kama hanyar yin abin tarihi na yin wa'adi na biyar bayan da babban abokin karawarsa Benny Gantz ya amsa cewa ya sha kai a zaben majalisar ƙasar, inda aka kusan yin kankan yayin da aka ƙidaya kusan dukkanin ƙuri'un. jam'iyyar su Netanyahu ta Likud mai ra'ayin riƙau da jam'iyyar su Gans ta Blue and White mai ra'ayin tsaka-tsaki kowace ta samu kujeru 35. To amma lissafi na nuna cewa jam'iyyar Likud da sauran jam'iyyun da ta yi haɗakar 'yan ra'ayin riƙau da su a ƙarshe za su samu ƙuri'u wajen 65 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120. Don haka shugaba Ruben Rivlin zai sake sa Netanyahu ya kafa gwamnati. Sakatare janar Majalisar Ɗinkin Duniya Tony Guterres ya yi kiran da a kawo ƙarshen yakin da ya ɓarke a makon jiya tsakanin ɓangarori biyu da ke gaba a siyasance a fafatawar da suke yi na ɓaci Tripoli babban ƙasar Libya. Lokaci bai ƙure ba na tsaye da yakin, har yanzu lokaci ne na iya tsagaita wuta saboda wannan masifar ta kau a kuma kauce ma abu mafi muni wanda na iya zama wani mummunan yaƙi a birnin Tripoli, abinda Guterres ya gaya ma manema labarai kenan da daren jiya Laraba bayan ganawar sirri da yi na tsawon sa'o'i biyu da 'yan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya mai mambobi na wato mambobin ƙasashe 15. Lokaci yayi da za a gane cewa abu mafi sauki shine abin a siyasance don warware wannan matsala ta ƙasar Libya.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Za mu fara rahoton namu ne daga jihar Kano, Najeriya, inda dattawan arewacin ƙasar suka buƙaci gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin a lardin na arewa da su tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro da ke mayar da hannun agogo baya ga sha'anin cigaban al'umma. Hakan na zuwa ne daidai lokacin da limamai da malamai a Kano ke tunatar da shugabanni game da alhakin da ke wuyansu na tsare rayukan al'umma. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Matsalar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da kai farmaki ƙauyuka musamman a yankunan birnin Gwari na jihar Kaduna da kuma yankunan jihohin Zamfara da Katsina da wasu sassa na arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar. Alhaji Abdulrahman Dikko, guda cikin dattawan Kano, ya bayyana takaici game da yadda hukumomi suka bari al'amura suka taɓarɓare a wannan yanki a daidai lokacin da ba a kai ga ƙarƙare ƙalubalen tsaro da ya yi katutu a lardin arewa maso gabashin Najeriya ba.
Yanzu laifin gwamnatin ta fahimta cewa ba ta da mulki, ba ta da iko a hanya wannan dadazzakan da ka tashi daga Kaduna zuwa Abuja ba nata ba ne. Sai ta kwato su nan gurin ka ɗauka ma ba cikin Najeriya tunda ba ka da wani iko ko mulki ko wanda zai tabbatar da wani abu a wurin. Kamar yadda tabbas ba ka da wani iko da mulki da wurare da yawa a cikin ƙasar Katsina da Zamfara da Kaduna. Waɗansu ne ke kula da wurin ba su hannun gwamnati. Da haka dole gwamnati ta kwato waɗannan wuraren ta kafa mulkinta da ikonta a wurin. Wannan 'yan ƙauyen ba su taɓa zuwa makaranta ba, amma sun san yadda ake amfani da bindiga. Sun ma san yadda za su ɗinka kayan soja, su yi sojan gona. Kuma sun san yadda za su yi amfani da harkoki na zamani, sai a yi sati biyu ana cinikin mutum a waya. Amma ba san inda yake ba.
Shi ma tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Bafarawa na cewa
yanzu ana cinikin mutane kamar cinikin shanu. Ana kawo mutane, ana haɗa mutane ko ina ruwan dare game duniya ba ƙauyen da ba a wannan. Yanzu hanyar Kaduna, hanyar Buso ba ta biyuwa. Ni yanzu akwai wata hanya gare mu kilomita 115 hanya ce kwalta ce sosai daga Isa zuwa Sokoto zuwa Shinkafa ba ta biyuwa. Gaba ɗaya babbinta ana kawo mutane, ana halbe su, ana ɓoye su sai sun kawo kuɗi. Ba wanda zai iya haɗa murnin mu guda irin shi shugaba Muhammadu Buhari ya dawo ya yi wannan, ya yi rawar arewa tukun, ya bi gwamnonin arewa. A zauna a ga ya za a yi a taimaka haɗa kai aiki tare. Matsayar ka sa siyasa ga harkokin arewa ko aka sa wani hasada ko wani bakinci ga junanmu ba za mu ci gaba.
A juma'a da ta gabata bakin limamai a masallatan juma'a a birni da kewayen Kano ya zo wuri guda inda galibinsu suka karkata kuɗubarsu akan wannan batu na satar mutane domin karɓar kuɗin fansa. Dr. Bashir Umar shine limamin masallacin juma'a na Al-Furqan dake Alu Abeno a unguwar Nasarawa GRA.
Noma yana gagara, kasuwanci yana nema ya gagara musamman a jiha kamar ta Kano wanda ta dogara akan shigowar baki. To saboda haka kuɗubar ta janyo hankali jama'a a ita wasu da addu'a kan Allah ya yi mana. Hudubar ta janyo hankali akan tunatar da shugabanni akan cewar tsare dukiyoyi da rayukan al'umma ita ce babban amanar mulki. In suka gaza yin wannan, to wannan mulkin da suka samu zai zamanto musu ukuba, zai zamanto musu kunyata ranar alkiyama. Saboda haka an ja kunne matuka, musamman jihar Zamfara. Jihar Zamfara ana ta kira a sa dokar ta baci saboda ganin rayuwa ta gagara. Ko mu kanmu anan masallacin a shekarar wata 15 muka soma kira kan cewa lallai a sa dokar ta baci, maimakon ya zamanto cewar shi babban jami'i na wannan jihar an yi masa abin da ya dace, an hukunta shi akan tozarta amanan da ya yi, sai ya zamanto ma tukwici ake nema a yi masa da ba shi matsayi a cikin majalisar dattijai, wanda yake wannan bai dace ba.
Dr. Bashir Umar kenan, limamin masallacin Juma'a na Al-Furqan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kafin mu ci gaba da shakata da wannan wakar na Zifa Asnanik. Madalla a gaida Nazifi Asnanik. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3:12 na dare. Ga su lamuni mun bar ma da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke baku damar jin ta bakin mutanen da ke da bukata ta musamman a fannoni daban-daban na rayuwar yau da kullun. Ni ne Sule Mumuni Barma. To makon jiya mun fara baku kadan daga cikin hirar da ta hada Isa Lawal Ikrada Suleiman Abdulaziz, wanda tawayar da Allah ya jarabce shi da ita a kafafu bata hana masa cimma gurinsa na rayuwa ba, a bisa yadda ya dage da karatu har zuwa matakin samun diploma na kwararren masanin lissafi, wato accountant, duk wada irin kalubalen da ya ci karo da su akan hanya. A ci gaban wannan tantaunawa, bakon shirin yayi wa wakilin muryar Amurka a Kaduna bayanin cewa yana da sha'awar siyasa, lamarin da yasa ya shiga yunkurin ganin an fafata da shi a wannan fanni, sai dai ya dan fuskanci kalubale kafin haka ta cin ruwa, saboda yadda abokan hamayyar sa ke kallon sa a matsayin na kasashe.
Duk waɗanda suke jagorancin nan ba da komi suka fi mu ba, duk abin da zasu iya mu ma za mu iya. To anan sai na tsunduma cikin harka ta siyasa, wanda a shekara ta 2008 na tsaya neman kujeran kansila a nan unguwar Sanusi. Allah da ikon shi ban kaima ga nasara ba na abin nan, sai na ci to shekara ta 2011 insha Allah zan sake fitowa. Anan ma na sake fitowa na nemi kujeran dan majalisa a unguwar Sanusi constituency, wanda ya hada Sabon Gari South North da unguwar Sanusi da Badukokuru.
Dan majalisan jaha?
Dan majalisa na jaha. A lokacin an yi gwagwarmaya sosai, wanda kasan komi muƙaddari ne. Allah ne dai kawai yayi ba za mu samu ba, saboda tun daga fitowa muka samu goyen bayan matasa da mata da dattijai, dan kowa ne aka taso za a ci siwani dan lokacin da na fito rally. Wallahi haka mata daga cikin gida da tsofaffi da wani ne suke fitowa, wayansu kuka ma suke yi duk yanda muka shiga suna siwani Allah ya abin nan. To ba mu samu kujeran ba, amma albarkan nan ta bi mu, wanda tun daga shi yau duk wanda zai dan fito takara sai an zo an nemi shawaran mu an abin nan. To ka gani ashe ba wai cin bane dole sai ka je ka abin nan ko a abin nan, kuma duk abin da ya taso a unguwa insha Allah ana yi da mu, za a zo a nemi shawaran mu wanda za mu ba da gudunmawa mu bayar. Matasa a ko ina suke muka kirawo su muka ce musu a gashi yanda ya kamata a yi, suna ba mu wannan girma saboda irin rawan da muka taka. Ko wani abun ma ban ma sani ba za su ci wani kai muke so ka jagorance mu, saboda ba mu yarda da wani ba da wani.
Amma Malam Suleiman, wasu suna ganin ƴaƴan jam'iyya suna kyarar wasu wanda suke da suka jarabtu da na ƙasa, haka misali ka gamu da irin wannan lokacin da kace kana son kujera?
Kwarai da gaske na gamu da wannan, saboda a lokacin ai ba ni kadai na fito ina takaran, dan lokacin mun fito da ni da wani ne a fatin, dan kafin a zo a yi cewa yayi a yi shi ba zai janye ba, muka ce a zo a yi primary da yake yana da goyen baya a sama, sai muka ce to tunda haka ne ai mutane su za su fitar da dan takara ba ita jam'iyya ba. A lokacin sai suka fara wani shige-shige haka, sai aka ce ai ni ma ba za a barni in yi takara ba. A lokacin shi chairman na party din, state chairman Ahmed na ita People's Progressive Alliance, sai magana ta kai kunnan shi, sai ya ce wai wannan wani ne, shi bai taba gani na ba, sai amma complaint din ya kawo wurin shi da a san yanda za a yi a hana ni takara, saboda ina da nakasa mutane ba za su abin nan ba menene, kuma a lokacin yana da kuɗi. Gaskiya mu ba kuɗin bane da mu, babban mutum ne
dan takaran yana da kuɗi,
dan takaran yana da kuɗi. Ranan nan sai maganan sai aka ji sai ci to amma an ce wani shi ya dauko ma jam'iyyar ma shi ya kama mata ma office ma shi
kai din
ni, amma wani ya zo daga sama yayin ne me gaskiyan abin, da suka tashi sai suka ce kai da Allah ku rabu da shi, wani gurgu ne karambani ne. Sai shi chairman din sai ya ce to ai yana so ya ga wannan Suleiman din da ake abin nan, wai shi wane ne ya aka yi wani irin kuɗi yake da shi ko me ya taka. To ranar ma na ma fito ma daga unguwa ne ma na fito daga Barnawa, sai ya ce min ai kana ina, sai na state chairman ne na PPA, sai na ce ina nan na fito daga Barnawa zan yi cikin gari zan wuce gida unguwa Sani, sai ya ce to ka zo office din mu ka san state of party office, sai na ce na sani, na zo na hau can sama da yake yana last floor ne na hau ina hawa ya gani.
Ta ina ka hau ta lifta ko ta bene?
Ai babu lifta, ta abin staircase ne ta bene na hau, kuma Allah da ikon shi muna tare da samari yana gani na, sai ce mai gaskiya doctor abin da ake nufi ba zai yiwu ba,
ba za a yi danne maka ba,
ba za a yi. Yace kai da wannan kawai ku je wayanda mutane suka zaba ni shi ne, yace amma ni ba za a yi hada baki da ni ba a danne wa wannan hakim. Yace ka duba fa daga ƙasa ya hau wannan wurin, yace mu da kafan mu ma da ƙyar muke hawa,
shi yasa na tambaye ka yadda ka hawa aini ma da kace ina sama.
Yace gaskiya ba za mu iya ba, yace ni dai ba da ni ba, in kuma za ku je ku yi abin nan, yace akan shi ni zan iya aje mukamin nan na jam'iyya. Mutum a lokacin ma dan ko da na mika mai hannu ma bai karba ba, aka sa ranan da za a yi mu zo a yi primaries din da suka sa fidda gwani, sai ya ce a yi delegate, ya ce ko ma me za a yi, ni dai na yadda ko ƙuri'a ɗaya ko ƙwaya ɗaya ce ta kada ni. To duka ashe ya je ya babba su kuɗi su masu zaben ni ban sani ba, bayan ya babba su kuɗin da aka zo can sai wani daga ciki sai ya ce gaskiyan primaries din nan da za a yi aje a yi ta a bayyana jama'a kawai a taru ko mutun nawa jam'iyyar nan take da shi a abin nan a take a wurin ya ce sai dai su bashi kudin shi suka ce to ai su kuma kudi ai sun riga sun san abin nan to anan dai rigima dai ta kaure tsakanin su ni dai ban ce komai ba to daga karshe kawai zuwa bayan kwana biyu a ranar abin bai yiwu ba sai muka ji kawai ya koma wata jam'iyya to kaga nan na ce babu hamayya
sai dai ka zama dan takara kenan
na zama dan takara to a lokacin da nazo neman dan majalisa a jam'iyyar PRP babanmu Balaraba Musa a karkashin jam'iyyar PRP yace duk wani dan takara a wannan lokacin ya yadda kowa ya je nemi kowace kujera amma a matsayin shi da menene yana nema da ƴan jam'iyya da waye su yi mai alfarma a wannan mazabar in dai an san da ya isa jam'iyyar nan ta talakawa ce to yana so da a goya min baya a bar min kan wani ya tsaya neman wannan
wato kai za an fudda gani a maka alfarmar nuna maka ana tare
ya ce to in kuma har Allah ya bashi cimman gaci ya zama gwamnatin jihar Kaduna ni kuma Allah ya sa na kawo wannan kujeran to shi kuma yayi alƙawari zai yi abin da ba a taba yi ba a Najeriya ya ce zai roki ƴan majalisu da abani shugaban majalisa ya ce ko da na kwana ɗaya ne shi ya kafa tarihi to Allah da ikon shi da dukkanmu ba mu zo mu samu ba amma muna nan tare da shi babanmu
Malam Suleiman ka jingina siyasa koko kana yin ta
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin na yau sai a biyo mu a makon gobe idan Allah ya yi domin jin amsar wannan tambaya Yanzu kam a madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikrada bakon shirin na kasa Suleiman Abdulaziz ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku salamu alaikum
Madalla gaida Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana
Jaridar Daily Guardian da muso masharhin labaran na yau. Jaridar ta rawaito cewar Akufo-Addo shugaban kasar Ghana ke da yayi alƙawarin kawo canji na gaugawa a cigaban ginshikai. Jaridar ta ce shugaban Nana Akufo-Addo yayi alƙawarin abin da ya kira da canji na gaugawa wanda kuma ake marhablale da shi a inganta ginshikan kasar Ghana shugaban yayi wannan alƙawari ne a jiya Laraba 10 ga watan Afrilun shekara ta 2019 yayin da yake azatubalin soma wani aiki na gadar tamale wadda shine sosomin amfani da dollar biliyan 1.5 na aikin ginan na tituna karkashin wani shirin Sino Hydro na gwamnatin Ghana na dollar biliyan 2 wacce arjejeniya ce ta Ghana Master Project Support Agreement har yau dai a jaridan ta Daily Guide Ibn Chambers ya karfafawa kasar Ghana gwiwa ta kawo karshen shigowa da shinkafa Jaridar ta ce babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya wa Afirka ta Yamma da kuma yankin Sahel Dr. Muhammad Ibn Chambers ya yi kira ga ɗiyan ƙasar Ghana da ta inganta ƙoƙarinta wurin zama mai wadata a auren sarrafan shinkafa haka kuma ya himmanta ƙasar da ta tsiri ɗabi'an nan na fasahar inganta aikin shinkafa wadda aka nuna cewar ya taimakawa manoma a cikin ƙasashe kamar Somali inda suka inganta sarrafan shinkafarsu. Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic ta yi labarin ta ne yau akan tsarin tsadan kaya na watan Maris shekara ta 2010 wadda ya dan haura daga kashi 9.2 zuwa kashi 9.3. Sashen na kididdiga na kasar Ghana ce ta bayyana haka. Jaridar ta ce wata gabatarwa da sashin kididdiga ta kasar Ghana ta gabatar bayan wani taron manema labarai na Accra nan Laraba ya nuna cewa wato kwandon tsadar abinci ya yi rikodin kashi 8.4 abinda aka kwatanta da kashi 8.1 da aka yi rikoda a watan Fabrairu shekara ta 2019. Ita kuwa jaridar Ghana Times wannan labarin tarwaito. Shugaban kasa ya nada sabon mai kididdigan gwamnati. Jaridar ta ce shugaban Nanadu Dankwa Akufo-Addo ya nada Professor Samuel Kwabena Enim a matsayin mai kididdiga na gwamnati. Wannan sharhi na jaridar Ghana Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaya da Ridwan sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Salamu alaikum jama'a sa. Magana Malam Ibrahim Professor Audu wannan kan kuma jama'a tare da cikin Najeriya. Kuma yau ra'ayina ne na so yi lokaci gaba da jiya ta Karuna. Kamar wannan rikicin da ake yi da sakamakon mutane da ake yi ana aure sauki wannan sakamakon da ake yi da garkuwa da mutane da ake yi
mai magana ka da sabuwa daga nan ka da sabuwa da sakamakon da ina ma fatan alheri ka samu lafiya da Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu lafiya da Najeriya ya kawo mana kwanciyar hankali ka samu lafiya da Najeriya halu kuma amina ku
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi kira ne a game da abin da yake faruwa a jihohin Zamfara da sauran jihohin da kuma ake samun rashin zaman lafiya. Yana da kyau sarakunan wa'innan jihohi su san mutanen da za su rika zama a yankunan dajin wannan wurare. Duk bako da ya zo a tabbatar sarkin garin ya san shi da kuma masu anguwanni ko kuma shugabannin filani na daji idan ya kasance sarakuna da shugabannin al'umma sun san wanda ya zo da kuma wanda ya tashi to wannan lalle zai ba da dama a samu tsaro mai inganci
Assalamu alaikum mai magana da kan sun driven trailer da ke garin Magamagumo ra'ayina shine da Allah ya biya to ni ka min sako na ga fadin shugaban kasa wannan ɗan majalisa da suke ta hayaniya akan shugabancin majalisa in dai suna yi don Allah ne ya kamata su hakura abin da shugaba ya zaɓa to shi kenan su bar mana kayanmu domin kar mu koma gidan jiya.
Madalla kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labaru.
A takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce da bukatar tura ƙarin sojoji zuwa kan iyakar kudancin Amurka saboda miyagun mutane da dama na shiga cikin ƙasar ba bisa ka'ida ba. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Sudan ya ce rundunar sojin ƙasar za ta yi wani muhimmin jawabi a yau ɗin nan Alhamis. Ƙasar wato kafar labaran ta gwamnatin Sudan ba ta bayyana komai game da saƙon da ke tafa ba. Wannan sanarwar ta bazata ta zo ne yayin da zanga-zanga ta neman shugaba Umar al-Bashir ya sauka ta yi tsanani. Masu zanga-zanga na ci gaba da zaman dirshin wanda suka fara tun ranar Asabar da ta gabata a headquarter sojojin kasar. Mutane akalla 22 ne aka kashe a wata arangamar da aka yi da jami'an tsaro a cewar 'yan raji.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.